أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wataala wanda ya sake ba mu wannan dama na kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka, darussa wanda suka shahi kyawawan ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci. Da fatan Allah subhanahu wataala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata. Darussan da suka gabata mun yi bayani dangane da matakan da mutum zai bi ya zamanto ya samu tsarkaka, kuma ya kyautata ɗabi'unsa, sannan ya samu kusanci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikinsu mun yi bayani akan tuba, sannan bayan tuba mun yi bayani akan musharata, mun yi bayani akan muhasaba, mun yi bayani akan muraqaba. Yau insha Allah marhalan da za mu yi bayani akan sa bayan waɗannan marhaloli shine niyya da kuma ikhlasin niyya. Watan kenan bayan mutum ya tuba, ya kammala tuba da dukkanin sharuɗan shi da rukunnan shi da ladubban shi, yana buƙatan ya zo yayi musharata, sannan yana buƙatan muraqaba, sannan yana buƙatan muhasaba. Bayan waɗannan marahil ɗin wanda mun yi bayanin su kowanne daga cikin su ma'anan su, sannan kuma kasantuwan su ɗaya na bin wanne, to yana buƙatan yanzu marhala na biyar kenan ya kasance mutum ya yi niyya. Wannan niyyan yana buƙatan kuma ya kasance akwai ikhlasi a cikin shi, ya kasance saboda Allah subhanahu wa ta'ala ne. Niyya ba wani abu ne illa irada mai ƙarfi da kuma azama akan wani al'amari, kamar yadda malaman akhlaq suka fassara shi. Kenan ya kasance mutum yana da nufi mai ƙarfi, yana da azama mai ƙarfi akan zartar da wani al'amari. Aiki ne yake son ya yi, wani al'amari ne yake son ya yi, idan ya kasance niyyan shi na da ƙarfi a kansa, idan ya kasance azaman shi na da ƙarfi a kansa, to shikenan wannan shine abin da ake kira niyya, yayi niyya kenan. Saboda haka dukkanin ayyuka masu muhimmanci, dukkanin ayyuka masu daraja, dukkanin hadafofi masu kima a cikin wannan rayuwar namu ba su samuwa sai da niyya mai ƙarfi, sai da azama mai ƙarfi, sai da irada mai ƙarfi. In mutum yana buƙatan ya yi kasuwanci, bayan ya yi dirasan al'amarin kasuwanci, ya karanci al'amarin kasuwanci gaba da baya, ya san abin da yake da fa'ida a cikinsa, ya san abin da yake baya da fa'ida, ya san abin da yake jawo riba, ya san abin da yake jawo asara, sannan kuma ya yi tanadin uwar kuɗi, ya yi tanadin jari, sai zamanto ya yi niyya, niyya ƙarfafa, ya yi azama, azama mai ƙarfi, sai zamanto ya shiga cikin al'amarin kasuwanci. To wannan cikin ikon Allah sai zamanto mutum ya samu taufiki a cikinsa. Hakanan dukkanin sauran ayyuka, dukkanin sauran al'amura suna buƙatan bayan mutum ya karance su daga dukkanin jawanab ɗinsu, bayan mutum ya bincike a kansu dangane da fa'idodinsu, dangane da abubuwan da suke da matsala akan wannan al'amura ɗin, sai mutum ya zamanto ya shiga a cikinsu da niyya mai ƙarfi, da azama mai ƙarfi, cikin ikon Allah sai ga ya samu najahi, ya samu cigaba a cikinsa. Saboda haka shine zamu iya ganin kenan koda cikin al'amarin gyara dabi'u ne koda cikin al'amarin neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala ne al'amarin haka yake mutun da yake bukatar ya tsarkaka mutun da yake bukatar ya gyara dabi'unsa mutun da yake bukatar ya hau mataki na neman kusanci ga Allah subhanahu wata'ala yana bukatar niyya mai karfi mutun bayan mutun ya tuba bayan yayi makansa sharadi bayan yayi muraqaban kansa bayan yayi muhasaban kansa yana bukatar niyya mai karfi wannan niyya din shine zai taimake shi akan zartar da ayyuka wanda da yana ganin su ayyuka ne masu wahala kin duk lokacin da mutun yayi niyyar shi karfi baya ganin wahalan aiki sai zamanto aikin da yake ganin cewa yana bashi wahala aikin zai kasance ya masa sauki kinan wannan dun yana daga cikin abin da yake nuna mana muhimmancin niyya da kuma irin gudunmawar da take kawowa cikin al'amarin neman tsarki da kuma kyautata dabi'u da neman kusanci a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa in zamu koma ma alqur'ani mai girma zamu ga cewa mafi yawan ayyuka bayan mutun ya riga yayi dirasan janibobin su daban-daban duk abin da ya dace da abin da bai dace ba mutun ya riga yayi tunani yayi tadabburi cikin al'amarin to shikenan sai azama ya zo Allah subhanahu wataala yana ba mu labarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda yake nuna cewa Allah subhanahu wataala yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa shawiruhum fil amr kayi shawara da su a cikin al'amari wani ya shaya al'amarin yaki ne kenan ku zauna ku yi tunani ku duba ku gani abinda zai iya kawo natija mai kyau cikin al'amarin yaki abinda zai iya kawo mummunan natija a cikin al'amarin yaki bayan wannan Allah ta'ala ce fa iza azamta fatawakkal Allah bayan kai azama to shikenan ka dogara ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya nuna kenan shi azama bayan shi kai tsaye za a shiga aiki ne wannan aikin kuma yana bukatar ya zamanto an dogara ga Allah subhanahu wata'ala an nemi taimakon Allah subhanahu wata'ala an yi tadarru'i zuwa ga Allah subhanahu wata'ala domin samun nasara kenan abinda ya kamace mutumin da yake neman kyautata dabi'un shi shine bayan duk wannan sharuɗan da muka ambata ya zamanto yayi azama ya zamanto ayyuka ne na alkhairi kawai zai riƙa aikatawa zai nisanci ayyuka na sharri wannan azaman tana buƙatar ya kasance mai ƙarfi wannan niyyar tana buƙatar ta kasance ƙarfafa domin zaman tu ya ci gaba a cikin aikin shi kenan idan mutun ya azama ya dogara ga Allah subhanahu wata'ala kuma ya ci gaba da aikin sa wannan in zamu yi muraja'an addu'o'i na masumai alaihi wassalam zamu iya gani a cikin addu'an Imam Musa Kazim alaihi salam wanda aka nakalto cikin addu'o'insa na Rajab na watan Rajab wannan muhaddisul qummi ya nakalto shi a cikin mafatihul jinan shi ma nakalto ne daga Ibn Tawus cikin ayyukan Rajab wannan addu'a din cikin ta Imam Musa Kazim alayhi salam yana bayyana muhimmancin irada da kuma azama yake cewa وقد علمت ان افضل زاد الراحل اليك عزم اراده يختارك بها وقد ناجاك بعزم الاراده قلبي امام موسى كاظم عليه السلام yake cewa hakika na san cewa yayyen guzuri wanda mutumin da yake tahiya zuwa gare ka wanda yake neman kusanci zuwa gare ka yake nema kuma yake bukata shine azama na irada wato irada mai karfi azama mai karfi a cikin hanyar Allah subhanahu wataala a cikin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala yahtaruka biha wanda da ita ne zai zamanto ya zabe ka ya Allah ta'ala saboda haka ni kan kaina wa qad najaka bi azmi al iradati qalbi ha hakika zuciya na yayi munajati da kai, ya gana da kai da azama na irada ka karfa, wanda yake nuna mana lallai azama da irada wanda shine ma'anar niyya yana da matukar muhimmanci cikin hanyar neman tsarkaka, yana da matukar muhimmanci cikin hanyar kyautata dabi'u, yana da matukar muhimmanci cikin neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala, kamar yadda muka gani cikin wannan addu'a din. Kenan yana bukatar ya zamanto mutum ya karfafa niyyar shi, yayi azama, ya karfafa iradarsa, ya karfafa nufinsa cikin wannan tafarki din domin ya zamanto aikin shi ya bada natija. Sannan muna da hadisi wanda yazo daga Imam Sadiq alaihi salam, shi ma yana bayani kan wannan al'amarin niyya da kuma muhimmancin niyya cikin wannan hanya din mai tsarki. Yake cewa alaihi salam, innama qaddara Allahu auna al-ibad ala qadri niyyatihim faman sahhat niyyatuhu tamma auna Allahi lahu wa man qasurat niyyatuhu qasura aunun qasura anhu al-aun bi qadri allazi qasara. Wannan hadisin yazo cikin Biharul Anwar mujalladi na 67 a shahi na 211, inda Imam Sadiq alaihi salam yake cewa lalle ne Allah subhanahu wataala yana kaddara taimako ne akan bayansa gurgudun niyoyinsu. Wato duk inda niyyar mutum ya zamanto yana da karfi, duk lokacin da himmar mutum ya kasance yana da karfi, Allah subhanahu wataala yakan kaddara masa abubuwa masu yawa, abubuwa masu daraja, abubuwa masu albarka, abubuwa masu fa'ida. Kenan duk wanda niyyar shi yayi kyau kamar da ya ambata, to shikenan taimakon Allah subhanahu wataala sai ya cika akan sa. Duk kuma wanda niyyar sa ya takaita, sai zamanto gurgudun wannan takaitawan ne taimakon Allah subhanahu wataala zai takaito akan wannan mutumin. Kinan muna iya gani a nan wurin asasi shine niyyar mutum, asasan aiki shine niyyar mutum. Duk lokacin da niyyar mutum yayi karhi, taimakon Allah subhanahu wataala yana da karhi akan sa. Duk lokacin da niyyar mutum yayi rauni, to taimakon Allah subhanahu wataala yana da rauni akan sa. Saboda haka kenan abinda yake bukata cikin wannan hanya, niyya karfafa, kuma ya zamanto mutum ya samu azama da irada mai karhi a cikin wannan hanya din, ta yanda zai kama wannan hanya din ya samu sabati akan shi har ya zuwa lokacin da zai hadu da Allah subhanahu wataala. Shi yasa zamu iya ganin kenan daga cikin sashen hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yayi bayani shigen irin waɗannan hadisan da muka ji daga Imam Sadiq alaihi salam da kuma addu'an da muka gani na Imam Al-Kazim alaihi salam, inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibaha aw imra'atan yatazawwajaha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi. Wannan hadisi yazo cikin Biharul Anwar mujalladi na 67 shahi na 211, inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake nuna mana cikin wannan hadisin lalle su ayyuka da niyoyinsu ne, wato ayyuka suna tare da niyoyinsu, sakamakon ayyuka kuma suna tare da niyoyi ne. To duk lokacin da niyyar mutum yayi kyau, sakamakon shi yayi kyau. Duk lokacin da niyyar shi bai yi kyau ba, bai da wani sakamako. Kenan nan wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake nuna mana kowane mutum yana da sakamakon abin da yayi niyya akan shi. Kenan wannan asalin wannan hadisin wasu suna bayani ne dangane da wata runduna wanda aka shugabantar da Imam Ali alaihi salam akanta lokacin yaki. sai suka ce lalle su suna buƙatar su kasance karkashin wannan runduna din saboda za su samu ganima kuma sun tabbata za su samu nasara cikin wannan yaki din saboda haka za su samu abin da za su tayar da al'amuran su na rayuwarsu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji su lokacin da suke wannan magana din shine dalilin kwadin wannan hadisin manzon Allah ya ce innamal a'malu binniyat watan su ayyuka sakamakon su yana da alaka ne da niyoyi duk lokacin da niyyar mutum yayi kyau ya zamanto yana yi ne saboda Allah to aikin shi ya hikima ya hikarkuwa duk lokacin da mutum ya kasance yana yi ne saboda wani al'amari daban kamar a ce saboda al'amarin duniya ne to shikenan niyyar shi yana nan zuwa ga abin da ya niyya a kansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa fa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasuli duk wanda ya kasance hijran shi saboda Allah ne da manzo akwai wanda suka hijira ba don Allah ba ba don manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi hijira ne saboda mata wanda suke nema su aura sun yi hijira ne saboda su samu duniya to wannan hijiran su yana ga abin da suka hijira saboda shi amma duk wanda hijiran shi ya kasance saboda Allah da manzo ne to sakamakon shi yana nan zuwa ga Allah subhanahu wataala da manzonsa kenan ayyuka suna tare da niyoyi ne sakamakon ayyuka suna da alaka mai ƙarfi dangane da niyya saboda haka yana buƙatar mutum ya ƙarfafa niyyarsa ya ƙarfafa azamansa ya ƙarfafa iradansa cikin wannan tafarkidi ya zamanto niyyarsa yana da ƙarfi kuma ya zamanto saboda Allah ne yake yi sai zamanto ya samu dacewa a cikin wannan hanya mai tarin albarka a cikin wannan hanya mai tsarki shi yasa yazo cikin wannan hadisi da Imam Ali alaihi salam shi ma yana cewa ala qadrin niyya takunu min Allah atiya yake cewa gurgudun niyyar mutane Allah subhanahu wataala yake yin baiwa duk wanda ga Allah subhanahu wataala ya mai wani baiwa mai kyau wani baiwa mai girma wani baiwa mai albarka wani baiwa mai kima to niyyar shi ne yake da kyau kenan mutane suna samun baiwa ne daga Allah subhanahu wataala Allah ta'ala yana ni'ima akan su Allah ta'ala yana musu kyaututtuka sakamakon niyyar su dake da kyau duk lokacin da niyyar mutum ya gurbata to ba abin da zai gani daga Allah subhanahu wataala sai ma ƙarin nisanta saboda Allah subhanahu wataala abin da ya kasance saboda shi shine yake karba kuma shine yake sa albarka a cikin sa abin da ya kasance ba saboda Allah subhanahu wataala ba to baya da wani kima kuma baya da wani albarka wannan kenan insha Allah da fatan Allah subhanahu wataala ya amfanar da mu cikin abin da muka ambata wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin